Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Laraba 20 ga watan Satumba shekarar 2023. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa hukumar raye kasashe ta Amurka USAID ta dauki nauyin horar da wasu matasan Najeriya a fannoni daban-daban na inganta rayuwar su ta yau da kullun.
Abubuwan da ya shafi cin zarafin jinsi, abubuwan da ya shafi al'ada wato menstrual hygiene kenan, abubuwan da ya shafi shan miyagun ƙwayoyi. Za ka ga matashi ya tashi a abubuwan da ke damuwar shi sai ya je kuma ya je kada wani halin da ba shi da kyau.
Muna kuma tafa da mahimmancin shirin ciwon kyamace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar. Shirin ya karkata ne kan yadda mata ke kirkirar sana'o'in da za su dogara da kansu. Har ila yau muna tafa da shirin sharhin jaridun ƙasar Kamaru, to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. A wani al'amari mai nuna alama Amurka na sauraron ƙasashen kudancin duniya, Shugaba Joe Biden ya yi jawabi kan dimbin matsaloli da ke damun su, duk da cewa ya buƙaci a bada goyon baya ga Ukraine a jawabinsa a gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata. Biden ya ce Rasha na ganin duniya za ta gaji har ta bar ita rashar ta musgunawa Ukraine ba tare da wani sakamako ba. Amma bari in tambaye ku, idan muka yi watsi da ainihin ka'idojin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya dan farantawa azzalimai rai, shin akwai wata ƙasa mambar majalisar da za ta iya samun ƙwarin gwiwa cewa tana da tabbacin kariya? Idan muka bari aka yi gunduwa-gunduwa da Ukraine, shin akwai ƙasar da ɗuwaicinta zai samu kariya kuwa? Biden ya yi amfani da yawan jawabin nasa wajen bayyana ci gaban da aka samu a fannin rage talauci a duniya da fannin ilimi da kuma kiwon lafiya, yayin da ya amsa cewa akwai buƙatar ƙara ci gaba da kuma sauye-sauye. Ya jaddada mahimmancin cibiyoyin ƙasa da ƙasa kamar su Majalisar Ɗinkin Duniya, tare da yin kira da faɗaɗa tsarin jagoranci da kuma tasirinsa don tunkara ƙalubale masu sarƙaƙiya a ƙarni na 21. Hukumar zartarwa ta Ƙungiyar Tarayyar Turai ta faɗa jiya Talata cewa an dakatar da bayar da agajin jin kai a Somalia na wani ɗan lokaci bayan wani bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar ya gano cewa ana yawan sata da kuma amfani da tallafin da ake bayarwa da jimmar daƙile yunwa. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito wasu manyan jami'an EU a ranar Litinin na cewa Hukumar Tarayyar Turai ta dakatar da ba da tallafi ga Hukumar Samar da Abinci ta Duniya WFP da wani ɗan lokaci a Somalia saboda abubuwan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gano. A jiya Talata, mai magana da yawun Hukumar Tarayyar Turai Balazis Ujbari ya tabbatar da dakatarwar naucin gadi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Azerbaijan ta kai farmaki kan Armenia a yankin Nagorno-Karabakh da ake takaddama a kai, tare da buɗe wuta a wurare da wasu da suka haɗa da yankuna da farar hula ke zaune. Jami'an yankin sun ba da rahoton cewa matakin sojan ya yi sanadin mutuwar fararen hula da dama ko kuma jikkata su a yankin, wanda galibi 'yan ƙabila Armenia ne, amma Azerbaijan ke kewaye da ilahirinsu. Azerbaijan ta kira wannan matakin aikin yaƙi da ta'addanci. Ma'aikatar tsaronta ta ce an ɗauki matakin ne na jiya Talata a matsayin martani kan tayar da nakiya da aka yi har ta kashe sojoji huɗu da fararen hula biyu a yankin.
To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar. To a ƙoƙarinta na kula da rayuwar matasa a fannin kiwon lafiya da ilimin zamantakewa da kuma dogaro da kai a tsakanin ƙasashe masu tasowa, Hukumar Raya Ƙasashe ta Amurka USAID ta ɗauki nauyin wani shirin inganta rayuwar matasa 'yan shekaru 15 zuwa 21, musamman ma waɗanda ba sa zuwa makarantun zamani ko na boko. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kori ya aiko mana.
Shirin wadda wata kungiya mai lakabin Tens Mata haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Kano ke aiwatarwa na samun kuɗaɗen tafi kan da shi daga hukumar ta USAID, mallakar gwamnatin Amurka da ke tallafawa ƙasashe masu tasowa. Madam Zainab Munkarim ita ce director da ke kula da aikace-aikacen kungiyar Tatins Mata a jihar Kano ta yi karin bayani dangane da abin da suke muradin cimmawa.
Lafiyan matasa musamman wayanda suke da aure da wayanda ba su da aure kuma wayanda suke da auren ma muna tunanin za a shigar da maganan tazarar haihuwa da kuma abubuwan da ya shafi cin zarafin jinsi, abubuwan da ya shafi al'ada wato menstrual hygiene kenan, abubuwan da ya shafi shan miyagun ƙwayoyi. Za ka ga matashi ya tashi a faɗuwan da ke damuwar shi sai ya je kuma ya je fada wani halin da ba shi da kyau.
Yanzu dai shekaru biyu kenan da suka shuɗe, shirin ya buɗe zaurukan ba da shawarwari da tarbiyyantar da matasa a ƙananan hukumomin Wudil da Ungogo a nan jihar Kano a matsayin tsarin gwaji, kuma ga alama kwalliya ta kama tafarkin biyan kuɗin sabulu ta wannan fuska.
Sunana Rukayya Abdulrahman daga ƙaramar hukumar Wudil. Ina zuwa wannan hub inda ake koya mana abubuwa wanda za su ƙare mu su ƙare mu. Gaskiya ni na taso a gidanmu ana ba wa ƴaƴa maza ilimi ban da mata, mata sai dai karatun addini, mata ba za su karatun boko ba sai dai ana addini sai dai iya maza. Amma sakamakon shigo wannan kungiya nan da ban san komai ba, amma sakamakon shigo wannan kungiya da yardar Allah na san yanzu wa jiyawa a rayuwa na san wace shi na san ƴanci na.
Sai babbakar daga Ungogo Yusuf. Na koyi gujewa abokanan da za su iya taka ka faɗa maza da shaye-shaye da kuma iya magana a cikin al'umma. Sannan na koyi yadda idan mutane ka gan su ba hanyar daidai ba za ka iya zuwa ka same su kai musu magana ka fahimtar da su cewa wannan abun ba daidai suke ba su dawo kan hanya. Sannan idan ka ga mutum yana fiye da tunani yana iya kawo illar shaye-shaye za ka iya jawo shi home ya zo ya samu buɗe ƙwaƙwalwa.
Baya ga gwamnatin jihar Kano da hukumominta, shirin Tatins Mata na aiki kafaɗa da kafaɗa da hukumomin gwamnatin tarayya da ma cibiyoyi masu zaman kansu masu alaka da tsarin aikace-aikacen da suke aiwatarwa. Cibiyar horar da matasa sana'o'i ta Sani Abacha a nan Kano na cikin waɗannan cibiyoyi masu zaman kansu. Kuma Kumar Riha Shu'aibu Ungogo da ke zaman daraktan hulɗa da jama'a na cibiyar ya fayyace rawar da za su taka domin a cimma nasara.
Cibiyar matasa saboda ita ce sananniya wajen samar da aiki fiye da shekara 30, saboda haka ne wani saboda gogewa da ƙwarewa da ƙwarewa da ake da shi da daɗewa a cikin harkar samar da aiki ne da samar da za a samar da dogaro da kai ga matasa. Wannan shi ne dalilin shigowarmu da za mu haɗa kai da su da kuma yadda za mu yi ƙoƙari mu haɗa kai da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha wajen ganin cewar an samar da yanayi yadda wannan shirin idan har Yusuf ta yi ta gama ya za a iya ɗorar da shi, ya za a gwamnatin Najeriya ta iya ɗorewa, ya za a gwamnatin jiha ta iya ɗorar da shi.
Babban buri da fatan hukumar Yusuf ta gwamnatin Amurka shine gwamnatoci a Najeriya a matakai daban-daban su rungumi waɗannan manufofi da tsare-tsare domin ci gaba mai ɗorewa a cikin al'umma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya faɗa jiya Talata cewa ya kamata Amurka ta nuna niyya mai kyau tare da azama wajen farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a birnin Tehran a shekarar 2015, yayin da tattaunawar da ba ta kai tsaye ba da aka shafa sama da watanni ana yi tsakanin daɗaɗɗun abokan gaban ta kasa kaiwa ko'ina. Ta wajen ficewa daga JCPO, Amurka ta keta yarjejeniyar da kuma ƙa'idar kyakkyawar manufa. Ya kamata Amurka ta nuna manufa mai kyau da azama, a cewar Raisi a wani jawabi a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da yake magana kan yarjejeniyar. A shekarar 2018 ne tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya yi watsi da waccan yarjejeniyar, yana mai cewa ta yi matuƙar sauƙi ga Tehran, sannan ya maido da takunkuma masu tsauri da Amurka ta ƙaƙabawa Iran, lamarin da ya sa sannan a hankali Iran ta keta yarjejeniyar ta ƙaita mata shirin nukiliya. Daga ƙarshe, ma'aikatan kamfanonin ƙera motoci da ke yajin aiki a Amurka na barazanar faɗaɗa yajin aikinsu zuwa wasu masana'antu muddin ba a samu gagarumin ci gaba wajen warware matsalar nan da ranar Juma'a mai zuwa ba. Tun a ranar 14 ga watan Satumba ne dai ƙungiyar ma'aikatan masu ƙera motoci ta UAW ta shiga yajin aiki a wani kamfanin harhaɗa motoci na Ford da ke Michigan. da kamfanin General Motors da ke Missouri da kuma kamfanin Stellantis a Ohio. Wannan shine karo na farko da duk manyan kamfanonin kera motoci uku suka fuskanci yajin aiki lokaci guda. Babban abin da ya fi damun masu yajin aikin shine yadda kamfanoni ke nuna rashin son raba ribar da aka samu da kuma tsarin albashi da aka tilasta amfani da shi, wanda ke biyan sabbin ma'aikata albashin da ya matukar gaza, wanda ake biyan da daddun takwarorin aikin su da suke aiki iri ɗaya da su. Ma'aikatan suna neman a rage tazara albashin da ke tsakanin su a kuma ƙara musu albashi.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika, ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba da shirin, mu shakata da wannan waka.
Tunanin mutum kamannin sa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da koshin lafiya. Kuma zauna da
sai maimacin shirin ciwon yamaci.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hanti kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau akalar shirin ciwon yamace ta karkata kan yadda mata suke kokarin kafa kananan kamfanoni da kuma irin kalubalolin da suke fuskanta har ya zuwa ga irin gudunmawar da suke bayarwa wajen karfafa wasu matan gwiwa domin su tashi su nemi na kansu. Kuma mun karbi bakoncin Dr. Hussein Yusuf Ibrahim mai kamfanin kwashe shara na Husna First Cleaning Services a Kano da kuma Hajiya Amina Jummai Gimba shugabar da Farid Center Amina a jihar Naija. Sai a biyo mu a cikin shirin ciwon yamace. Na kuma fara da yi wa Dr. Hussein tambaya a game da yadda ta kafa kamfanin nata. Sai ta ce,
alhamdulillah, a fara harkar shara a 1999. Da alhamdulillah, harkar shara da na fara kullum ije mata dai an san mu da shara. Sai ina niyya da ke son mai suna harkar gaskiya saboda ina son shara da nake a taya zan yi fara samun kuɗi bayan aikin da nake yi. Sai ya ta lokacin nake bari na kafa kamfanin kwace sara.
To Hajji Amina gare ki, kin kasance mace mai sana'a, ko zaki sanar da ni sauraro irin sana'ar da kike yi?
Kun yanzu ya yi kusan shekara 18 ina confectionized burodi da su kayan mispai da snacks, kuma yanzu kusan shekara 3 ke kuma na fata an duk ina takalma, takalma na maza da na mata.
Ban gane mu da kanki kike yi?
Dan shagon da a ba da kaina nake ba. Eh to na san da mutane din kuma da kaina ne. Hannaye training, na yi 6 months training ina da certificate. To amma sai na zo na samu wani tallafi haka daga kuma zai yi kyau in na bude inda ake takalma. Me yasa ina son ga inda zan sa gajiyayyu
na
samu aikin hannu su yi sai na bude yin takalma da ya bani sha'awa.
To zan so in san dalilin da ya sa.
Ce na ga takalmi ne abin sha'awa ne a ce. Mu ma cikin waɗanda na ga suke kai yi wajen Najeriya sai shiga an yi shi an buga. Za ka zata daga can ƙasan waje aka kawo amma kuma nan. Ina zo na ga ashe abin yi ne kuma abin koya ma mutane ne da alheri.
To wannan ne abin da ya baki sha'awa kenan kika fara harkar takalma?
Eh to wanda ya ci nauyi shi ne in samu sana'ar da zan koya ma gaciye.
Masha Allah.
Cikin waɗanda na yi research sai na ga suna iya ɗaukar yin takalma fiye da wa'ansu dai haka da za a ce za a koya musu. Don kin ga kamar ta yin takalma fangare ne ilimi, akwai wanda zai yi filing, akwai wanda zai yi haɗa takalmi, akwai wanda zai yanka fata, akwai wanda zai yanka sole, haka dan dai. To kin ga aiki na ainihi dama ina lura da gajiyayyu ne, wa'ansu kuma kwakwalwansu bai ɗauka a yi abu gaba ɗaya ba, wa'ansu kawai za su iya yanka abu ne kawai. Aka ce masa an yi masa shimfiɗan wanda yana da tebur ɗin shi, wanda yana da tebur ɗin shi, ta sake ga abin ya shiga kansu. Za su ɗauka haka ba wai a yi musu da yawa ba.
Sai su samu ƙwarewa a wannan fannin kenan.
Sai su samu ƙwarewa a wannan ɗin ko kowa na da nashi tebur ɗin.
Na dawo gare ki Dr. Husaina. Kamar wasu irin ƙalubaloli kika fuskanta a lokacin da kika kafa kamfanin shara?
A ni dai da zan ce ba za a rasa ba, amma a lokacin gaskiya ni ban samu wani ƙalubale sosai na rashin wannan ba, domin gaskiya ni ce mace ma ta farko da na fara harkar kwaki shara a kan kuɗi yadda ake farawa yaya za ka yi. Alhamdulillahi dai muka fara a haka kuma har yanzu muna cikin harkar.
A daddafe aka fara kenan.
A daddafa aka fara.
Lokacin
da iya tunawa sai da na sai da motar da nake hawa ma sannan na shiga harkar kwashe shara.
To daga wannan lokacin zuwa yanzu idan kika yi waiwaye, me zaki iya cewa game da wannan harkar da kika fara? Kamar takaitaccen tarihin kamfanin da irin ayyuka da nasarori da kuka cimma.
Da muka fara harkar shara saboda akwai ɗan matsaloli kaɗan na rashin mutane da su waye akan karɓar shara ba, sannan kuma akwai tallafi da ake buƙata duk da haka da zai hana ka kace idan ba a baka ba ba za ka fara harkar shara ba. Sai na yi tunani nake wato me fanne ci gaba da kwashe sharan a gidaje, me zai hana in fara wankewa mata a mutane gidajen su. So sai na sake faɗaɗa harkar daga kwashe shara, mukan je gida idan gidanka ya datti mu wanke mu gyara. Saboda haka alhamdulillahi, saboda ina ma mutane ina ganin bai kamata dai na faɗin sunayen kamin da dai nake kwashe shara ba. Alhamdulillahi gaskiya muna wa mutane, kuma daga ƙarshe gwamnatin jihar Kano ma ta zo ta bamu harkar sharar titi, muna wa Kano kwashe shara akan titina wanda yake alhamdulillahi sun wa sun tema.
Hajji Amina, kasancewar ke mace ce a arewa kuma kin ga kamar sana'a ce ke alakanta ta da maza, iyaya al'amarin ya kasance gare ki da farko da kika yi yunkurin shiga wannan harkar ta takalma?
Da na fara ina da ɗan bautan ƙasa da suke zuwa ɗan tallafa min da inda na buɗe. Akwai mata a ciki kuma sai na ga sun nuna.
Ai tukunna, ba ki gaya mana labarin yadda kika fara ba, yanzu kin ce kina da ƴan bautan ƙasa da kika fara. Yaya kin fara da takaitaccen dai tarihin yadda kika fara ta harkar takalmar
kin tallafi na samu da na samu dan tallafin ga inda na gudu nake lura daga jiyayyu sai muka zauna muka yi tunanin me zamu iya koya ma da jiyayyu da za ka dauka ka fara inda muka yi rataki na shine sai nake miki ina da wanda suke taya ni aiki da suke taya ni lura da yan kajiyayyu su daga mata a ciki kuma suna inda ake musu CDS din su weekly CDS din su
suka je
fashion design ne kuma wayan da su takalma suka je suna koya sai na kuma ki mata ne sai ya bani shawara cewa me yasa kuke suka aiki suna son su ga inda ake takalma to sun suka fara su koya mini
wannan tambayar taki ce Dr. Husaina daga wannan lokacin da kika kafa kamfanin Husna Clean ya zuwa wannan lokaci akwai matan da kika karfafa musu gwiwa su ma suka shiga irin wannan harka
eh alhamdulillah akwai mata da yawa suka yi so su tambaye ni ce kina son su shiga harkar shara na san da musu ba abu ne mai wahala ba da damun harkar nan ta muke idan kika shiga ciki ba wani abu bane da zai layin ciki kawai dai ko da kuɗi ko babu kuɗi idan dai kika dage za ki iya shiga kuma za ki iya samun alheri a ciki
to kamar
saboda haka na san gaya musu kawai su zo su shiga ba wani abu ba ne a hankali za su zo su gane cewa abu ne da suka saba da kuma za su samu alheri yadda na ce a cikin harkar shara duk
daga wannan lokacin da kika fara ya zuwa wannan lokaci ina kuke zubar da sharan da kuke tattarawa daga cikin gari akwai yarjejeniya ne da kuka cimma da gwamnati sun ba ku gurin da za ku rika zubar da shara ko kuma yaya ake yi da sharar idan aka kwashe
na farko akwai hukumar da take muke aiki da ita da ta ba mu wajen da za mu rinka zuba shara idan mun kwashe shara so muka kai wajen idan muka kwashe shara gida za mu je mu dauka mu je mu But at the same time, mukan dauki abubuwan da muke ganin suna da amfani sai mu sarrafa shi.
Masu sauraro shirin ciwon kyamace ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Gashi Dr. Husaina ta koro bayani sai dai kuma lokaci da zai bar mu mu ci gaba ba a yau. Amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da kuma bakin namu. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu. Ki cewa muni lafiya
ta yanzu kuma sai sharhin jaridin kasar Kamaru
dan fara shi ne namu na wannan mako ne da jaridar Afrika Media Allah farkon shafin ta ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Joseph Beti Asomo wajen namijin kokarin da ya yi na yakar maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yabawa zakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru wajen da cewa da suka yi domin mulkushe halaharin yan ta'addan na Boko Haram wanda suka samu asali ne daga kasar tarayyar Najeriya jaridar da mai saje kuma ta wallafa cewar an asalin arewacin kasar jamhuriyar Kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan dan shugaban kasar jamhuriyar Kamaru wanda ake kira Frank Biya sun ce su kan a ta bangaren su shi ne ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa munan da shekaru biyu masu karatuwa sai kuma jaridar Lushu anda ita kuma ta ce kotun TS ta gurfanar da tsohon kantoman bin cinikayyar kasar jamhuriyar Kamaru Duwara Musta Prince Tony Tony a yayin da ake bincikensa kan almundahana da waɗansu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Ekohosante anda ita kuma ta yi bayani cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru Musta Malula Malashi ya ce yanzu dai hukumar kasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraruwar cutar nan ta kwalara a kasar jamhuriyar Kamaru ta ce kuma tana kokari matuƙa gaya za su yi kokari su da cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'ummar kasar jamhuriyar Kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da saƙo birni da ƙauye an ga cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna kasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridar Karara kuma cewa ta yi ɗan adawan kasar jamhuriyar Kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin dinkarin zaɓe mai zuwa na shugaban kasar jamhuriyar Kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewa sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya. Sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban kasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru 40 a kankaragan gidan mulkin kasar jamhuriyar Kamaru. The Guardian Post kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu dai tsugune ba ta kare ba a bangaren yan awalan kasar jamhuriyar Kamaru an da yanzu haka masu dauke da makamai suke ci gaba da kai harharansu kan al'ummar da ba su gani ba a bangaren na yan awalan. Za mu kammala shirin garin namu na wannan makon ne da jaridar The News an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru 4 kenan da yan awari suke dauke ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen Ingilishi sai dai har yanzu jami'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da nuna jijiya wajen ganin cewar an karkaɗe masu ɗauke da bindigan amma hakan yana kawo tseko ga al'umman wannan bangaren wanda za ka ba sa gudanar da kasuwanninsu waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na 'yan awali. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
A wani al'amari mai nuna alama Amurka na sauraron kasashen kudancin duniya, shugaba Joe Biden ya yi jawabi kan dimbin matsalolin da ke damun su duk da cewa ya buƙaci a bada goyon baya ga Ukraine a jawabinsa a gaban babban taron Majalisar Dinkin Duniya a jiya Talata. Hukumar zartarwa ta kungiyar tarayyar Turai ta faɗa jiya Talata cewa an dakatar da bayar da agajin jin kai a Somalia na wani ɗan lokaci bayan wani bincike da Majalisar Dinkin Duniya ta gudanar ya gano cewa ana yawan sata da kuma amfani da tallafin da ake bayarwa da zumar daƙile yunwa. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito wasu manyan jami'an EU a ranar Litinin na cewa hukumar tarayyar Turai ta dakatar da ba da tallafi ga hukumar samar da abinci ta duniya WFP na wani ɗan lokaci a Somalia saboda abubuwa da Majalisar Dinkin Duniya ta gano. Ƙasar Azerbaijan ta kai farmaki kan Armenia a yankin Nagorno-Karabakh da ake takaddama a kai tare da buɗe wuta a wurare da suka hada da yankuna da fararen hula ke zaune. Jami'an yankin sun ba da rahoton cewa matakin sojan ya yi sanadin mutuwar fararen hula da dama ko kuma jikkata su a yankin wanda galibi 'yan ƙabila Armenia ne amma Azerbaijan ke kewaye da ilahirinsu. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya faɗa jiya Talata cewa ya kamata Amurka ta nuna niyya mai kyau tare da azama wajen farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya da aka cimma a birnin Tehran a shekarar 2015 yayin da tattaunawar da ba ta kai tsaye ba da aka shafa watanni ana yi tsakanin daɗaɗɗun abokanan gaba ta kasa kaiwa ko ina.
Masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya kaimu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin wato da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana za a ji mu da wani sabon shirin in Allah ya dakar amanta. A dan lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na Facebook, X ko Twitter da Instagram da ma YouTube domin samun labari da dumudumunsu. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ta ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin sai injinanmu Jonah Cummings, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi wato shirin namu na rana idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.